أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركة مدساك صادوا أتشكين واني صابن شر منافتوي رحمة إندني شيخ بلاك برنكي قبار وانا شري أحالي ينزو تارد شيخ مالبوم الدكتور شاك محمد ساني عمر ريجي الليمو. Sai dai kafin mu tsunduma cikin shirin za mu karanto muku lambar wayar da za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0800 578 9874, 0800 578 9874, ko kuma a shafinmu na zumunta wato Facebook. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta yanar gizo wato www.rahamaradio.com. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، انقوا ما سوسور رم وأون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيا مبارا بياني أكن حديث النن مشهوري، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما إكي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa innamal a'malu binniyat innama likull imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ayyuka ba za su tabbata ba sai da niyya, kuma lalle kowane mutum na da sakamakon abin da ya niyyata. Wanda ya kasance hijirarsa dan Allah ne ko zuwa ga Allah da manzansa ne, to ladan hijirarsa na ga Allah da manzansa. Wanda kuma hijirarsa ta kasance saboda wata duniya ce da zai samu ko wata mace da zai aura, to hijirarsa na nan ga abin da ya hijira domin sa. Kace wannan hadisi babban hadisi ne, faffada ne, a karkashin sa babu wata ibada ko wata mu'amala da ba za ta shiga ba, to babu abin da ba zai shiga karkashin wannan hadisi ba. Da muka yi magana abinda ake nufi da niyya, kace niyya shine mutum yayi abu dan Allah, ya nemi yarda Allah, wanda karkashin wannan an-niyya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun ce niyya iri biyu ce, kala biyu ce. Akwai niyyatul amali, akwai niyyatul ma'muli lahu. Akwai niyyar aiki, akwai niyyar wanda ake yin dan aikin dan shi. Niyyar aiki bambance aiki tsakanin aiki da aiki, ka bambance tsakanin azhar da la'asar, ka bambance tsakanin magariba da isha'i, ka bambance tsakanin sallar farilla da ta nafila, ka bambance tsakanin nafila mutlaka ko nafila da take muayyana. Nafila da take mutlaka nafila ce kawai da ka tashi za ka yi sallar shi, nafila ko wujiri ko kuma sallar nafilar ratibi. Ko ka bambance tsakanin wanka da wanka, misali wankan da za ka yi na ibada da wankan da za ka yi dan ka ji sanyi ko ka kawar da datti, ka bambance tsakanin wannan da wannan. To wannan ita ce malaman fiqh suke magana a cikin littafansu na fiqh, inda suke maganar cewa lalle mutum yayi niyya lokacin da yake yazo ibada, domin ya bambance tsakanin ibada daga al'ada, shine tamyizul ibadati an al'ada, ko tamyizul ibadati min anwa'iha mimma yadkhulu tahta jinsin wahid. To wannan ita ce niyya da ta shafi aiki, tana shiga cikin harkar mu'amala. Wato za ka yi samun mu'amala zahirinta ga ta mai kyau ce, amma kuma saboda wata niyya da aka yi ta karkashin ƙasa, wannan mu'amalar ta zama haramu. Wato kamar mu'amalar da ake so a yi amfani da ita, wata mu'amala ce amma an sanya ta kamar wata gada ce da ake so a kai ga cin riba, to wannan mu'amalar ko da zahirinta halal ne ba za ta halatta ba. Kamar abin da ya shafi bai'ul ida, mutum ne ya zo yana neman rance na kuɗi a gurin wani, sai mutumin ne ya ce ba zai iya bashi rance ba, amma ga wata rediyansa zai sayar masa da ita 1000 bashi, bayan wata daya zai kawo masa 1000 sa, saboda kai bashi ita a matsayin bashi da ya bashi sai ya ci to kawo in saye ta yanzu a 800 baka 800 sai ya karbe ta kuma ya saye ta a 800 ya bashi 800 sai ya je harka gaban sa amma kaga shi ana bin sa kuma 1000 to kaga kamar ya ranta masa 800 ne da zimmar bayan wata daya zai kawo masa 1000 amma an sanya wata radio a tsakani a matsayin ciniki dan akai ga halatta riba din sai kaga kamar ciniki aka yi ai ba riba ce ba bashin aka bayar zalla ba to wannan mu'amalar gata surarta da kamanninta wani abu ne halal shine ciniki amma kuma saboda niyyar da aka kunsa a ciki mara kyau ta akai ga cin riba to wannan ciniki yake zama haramu saboda haka ita niyya ta aiki shine wacce take tantance aiki na halal da wacce take tantance aiki na al'ada da wanda take da wanda yake na ibada sannan akwai niyyatul ma'mul lahu niyyar wanda ake yi wa aikin muka ce shine kai aikin dan Allah shi kadai kada kai dan wani kada kai dan wani ya be ka a dan ka samu sakamako da yarda ta ubangiji to muka ce wannan ayoyi masu tarin yawa alqur'ani da hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wa sallam da sun nuna muhimmanci da girman ikhlasi a cikin sha'anin ibada ta yadda ayyuka guda biyu masu kama da juna da za su fito daga bangare ko mutane guda biyu amma ya zama na tazarar da ke tsakanin su kamar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa saboda wannan ya samu kyakkyawan niyya Allah ta'ala ya daukaka shi yayi sama da shi wannan kuma bai samu kyakkyawan niyya ba Allah ya dakile shi a ƙasa ya zama ba karbabbe ba ya zama ma kayan jaraba kayan masiba ga wanda yake mai aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yace innamal a'malu binniyat to duk ayyuka ba za su yi ba sai da niyya abinda ake nufi da duk ayyuka ba za su yi ba sai da niyya cewa babu wani aiki da mutum zai yi face a wannan aiki akwai niyyar sawa'un niyyar kyakkyawa ce ko ba mai kyau ba ce wato amma ba zai yi ba mutumin da yake lafiyayye mai hankali fadakakke ba mai bacci ba ba kuma wanda yake an tilasta masa ba wanda yake da cikakken yanci a ce yayi aiki ba niyya wannan ba zai yi ba a hankalce ghairu mutasawwar ba zai ma yo kawo shi a tunaninka ba sai ga mutum lafiyar salau ba tilasta shi akai ba ba kuma bacci yake ba ba a cikin maye yake ba ba magagi yake ba a ce yayi aiki kuma ba niyya in aka ce ma yayi aiki ba niyya ma an kallafa masa abinda ba zai iya ba dole ne sai da niyyar za aikin zai yi to niyyar nan tana iya yawa ta zama mai kyau tana iya ta zama mara kyau saboda haka da aka ce innamal a'malu binniyati ba wai ana nufin innamal a'malu as-sahiha ba ko innamal a'malu ash-shar'iyya a'a dukkan wani aiki da mutum zai yi in dai muhtar ne aqil ne yaqiz ne babu shakka ba zai yi shi ba sai da niyya sannan annabi ya ce wa innama li kulli imri'in ma nawa kowane mutum na samun sakamakon abin da ya niyyata ne wato kyan aiki ko bacin sa ko kamalar sa ko nakasar sa ya dogara ne da irin niyyar da aka yi wa aikin wanda ya niyyar aikata alkhairi wanda ya niyyar aikata alkhairi yana yayi niyyar kusantar ubangiji da neman ladan ubangiji da neman cikakken sakamako to zai samu idan ya kyautata wannan aiki wanda kuma niyyarsa ta samu nakasa ta samu tawaya ta samu tangarda to aikin sa sakamakon sa zai samu tangarda gurgurdan yadda wannan niyyar ta samu tangarda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo misali dan ayi kiyasi akan sa wato ka kiyasta dukkan al'amura akan sa sai ya kawo maganar hijira fa man kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wanda ya hijira dan Allah da manzonsa zuwa ga Allah da manzonsa to hijirar sa daga Allah da manzonsa wato zai samu abin da yayi hijirar dan shi wato shine samun kusanci zuwa ga Allah da kusanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ranar gobar kiyama wa kad waqa ajruhu ala Allah ladan sa nan wajen ubangiji ya ajiye masa sannan da wanda zai hijira dan ya samu duniya ko kuma wata mace da yake tunanin zai aure ta idan yayi hijira to shikenan wannan abin da yayi hijiran saboda shi shine ladan sa sannan kuma ba shi da wani wato kusanci da zai samu a gurin ubangiji anan ana cewa akwai riwaya cikin mu'jam at-tabarani da take cewa wani mutum yayi hijira zuwa Madina don ya aure wata mata da kira Ummu Qais wanda a dalilin haka ake kiran sa Muhajiru Ummu Qais to wasu suna hada wannan kissar da wannan hadisin cewa saboda shi wannan mutum ne annabi yayi wannan hudubar ko yayi wannan bayanin cewa wanda ya hijira dan wata mata kamar ana nufin shi wannan mutum wanda ya hijira dan ya aure Ummu Qais to ala hakika babu inganci ga wannan hadin da ake yi wannan hadisin zaman kansa yake ba shi da alaka da Muhajir Ummu Qais kisan Muhajir Ummu Qais akwai magana akwai inganci to kuma koda mata inganta to ba za ta bata da alaka da wannan hadisi wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade shi dan ya zama doka ce ta gaba daya ba kuma saboda wani mutum na musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ne dan ya bada misali kawai wanda zai taho daga Makka zuwa Madina ko yayi hijira daga gurin da ba a bautawa Allah zuwa gurin da za a bautawa Allah dan yayi bautar Allah ya samu sakewa ya samu yanci ya bauta Allah yadda Allah yake so to ya jira ladansa a gurin Ubangiji wanda kuma yayi ba dan komai ba saboda wata bukata shi ta duniya duniyar ce ko mace ce to wannan shine ladan hijirarsa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi game da mutumin da yake yaki dan ya nuna wato jarintarsa dan ya nuna mutane shi jarimi ne ko ya nuna shi dan kishin kasa ne ko dan kishin al'umma sani ko dan aga wane a ce ai baka ga wane ba to a rika ziga shi ana kuzanta shi ana yaban shi wane ne cikin su yayi dan Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda dai yayi dan kalmar Allah ta zama ita ce koli to wannan shine yayi dan Allah saboda haka wanda duk yayi yaki dan wata manufa ba dan Allah ba to wannan ba fi sabilillahi ba ka duba yadda Allah ta'ala ya bambanta tsakanin masu ciyarwa dan Allah da wanda za su ciyar ba dan Allah ba za su ciyar dan a fada a kafofin watsa labarai ko a buga a jaridu cewa sun kashe kudin su sun yi kaza sun yi kaza kamar irin wanda za a je launching ayi ta bada sunaye wani ya bada kaza wani ya bada kaza kuma duk yawancin su ƙarya suke yi ba ba bayarwa suke yi ba kuma ba za su bayar ba to Ubangiji ta'ala sai ya bambanta wannan da wannan wanda yayi dan Allah Ubangiji ta'ala ya dauka matsayin sa sosai wanda kuma yayi dan a gani Ubangiji ta'ala shi ma ya bada misali akan sa wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigaa mardati llahi wa tathbiitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dha'ifain fa illam yusibha wabilun fatal Ubangiji ta'ala yake cewa wa masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin wadanda suke ciyar da dukiyoyin su ibtigaa mardati llahi dan neman yarda Allah tathbiitan min anfusihim kuma dan su tabbatar da kansu akan wannan addini kamar sali jannatin bi rawatin Allah ya ce kamar misalin wata gona ce akan tudu asaba hawa bilun fa atat ukulaha dha'ifain saboda sai wani ruwa ma mako ya same ta fa atat ukulaha dha'ifain saboda sai ta bayar da ƴaƴanta har wato ribi biyu illam yusibu hawa bilun idan ma ruwa ma mako bai same ta ba fatallun to koda dan kadan ne yayyafi ne ya same ta sai ga ta bada wato kayan amfani mai ban sha'awa mai yawa Ubangiji ta'ala ya misalta masu ciyar da duke su fi sabilillahi da wannan misalin sannan waɗanda kuma suke ciyar da duke su ba dan Allah ba to allazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir kamathali safwanin alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu Ubangiji ce wallazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su ri'a an-nasi domin mutane su gani wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kuma ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira sai kamathali safwanin sai waɗannan kamar misalin wani falalan dutse ne wani kungurumin dutse ne asabahu wabilun sai wani ruwa ma mako ya so ya zuba akan sa fatarakahu saldan ya bashi fako ba komai akan shi wato duk ya share wata kura da take kansa ya bashi haka nan babu komai kamas to haka nan waɗanda su ce da duke su ba dan Allah ba don riya to haka nan Ubangiji ta'ala yake nuna bambanci tsakanin ayyuka da bambancin da ke tsakanin wato zukatan su waɗanda suke ayyukan irin abin da yake ciki na imani da ikhlasi ko akasin haka Ubangiji ta'ala yana cewa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wato mutumin da yake kyawun niyya koda bai samu ya aikata abin da ya niyya ba indai niyyar mai kyau ce Ubangiji sai ya bashi ladan wanda ya aika cewa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda duk ya fita daga gidansa dan yayi hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudrikuhu al-maut sannan mutuwa ta riske shi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah to wannan ladansa yana nan ga Ubangiji wato ya riga ya ci ladiya cancanci ladansa a gurin Allah duk da gashi ya rasu kafin ya karasa gurin da zai je hijira amma saboda kikkiawan niyyar sa Ubangiji ta'ala ya tanadan masa wannan ladan ya aje masa a cikin sahih al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza marida al-abd aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa yayi rashin lafiya ko ya yi tafiya, to za a rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa na aikin alkhairi lokacin da yake da lafiyar salau kuma yake zaman gida, wato yanzu ya yi tafiya ba zai iya yi ba saboda halin tafiya, to za a ci gaba da bashi ladan abin da yake samu na ayyukan da yake lokacin yana gida, ko kuma yanzu ba shi da lafiya ya saba lokacin da yake da lafiya yana qiyamul layli yana wasu ayyuka na addini, yanzu ba shi da lafiya ba ya iya yi, to sai Allah ya ci gaba da rubuta masa abin da ya saba bashi lokacin yana da lafiya. Kaga niyyarsa ita ce ta kai shi ga wannan matsayi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbansa yakin Tabuk, yana cewa inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum abasahumul uzur. A Madina akwai mutane, mun bar mutane da yawa a Madina wanda ba ku yi wata tafiya ba, ko kuka keta wani kwazazzabo ko wani rami kuka wuce face suna tare da ku, wato suna tare da ku da niyyarsu, suna tare da ku da zukatansu, suna tare da ku wajen lada, habasahumul uzur, ba komai tsare su ba sai uzuri, to uzuri shi ya hana su su kasance tare da ku. Saboda haka idan bawa yayi himmatu da aikin alkhairi sannan bai samu ya aikata wannan alkhairin ba, to Ubangiji Ta'ala zai bashi niyyar wanda ya aikata, zai bashi ladan wanda ya aikata wannan cikakken lada. Kuwa Allah Ta'ala yana bawa mutum lada gurgudan niyyarsa, ladan sa yana girma gurgudan niyyarsa. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah ce babu alkhairi cikin ganawarsu, yawayawacin ganawarsu da suke ba alkhairi a ciki, sai ga wanda yayi umarni da ayi sadaka ko aikata alkhairi ko sulhu tsakanin mutane, to wannan shine ke samun alkhairi. Sannan sai Allah ce man yaf'al zalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nutihi ajran 'azima, wanda duk yayi wannan dan neman yarda Allah to zamu bashi lada mai girma. Ubangiji Ta'ala sai ya faɗi lada mai girma na samuwa ne ga wanda yayi dan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addaha Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, wanda duk ya karbi kuɗin mutane bashi da niyyar zai biya har zuci, to sai Allah ya taimaka masa ya biya, wanda kuma ya karba da niyyar ya cinye ya halakar da kuɗin, ya kashe kuɗin muris ya ki biya, to sai Allah Ta'ala ya halakar da shi ya ainihin jefa shi cikin asara. To kaga niyya ita karan kanta tana sa Ubangiji Ta'ala ya taimaka wa mutum ya samu kyakkyawan niyya da zai yi a zuciyarsa, za su taimaka masa wajen harkar kasuwancin sa, ma ya zama yana yi da kyakkyawan niyya, ba yana yi don ya cuta ba, ko harkar sulhu ko zaman lafiya tsakanin miji da mata, idan ba su sa niyya kyakkyawa a zuciyarsu ba, to ba su yi nasara ba. Shi yasa Allah Ta'ala yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma, idan kuna jin tsoron rigima tsakanin su, to ku aika wato mai sulhu daga bangaren sa da wanda zai sulhu daga bangaren ta, yace in har miji da mata din suna son a samu sulhun, a samu maslaha, in har suna nufin haka, wato in yurida islahan, in har a zuciyarsu akwai nufin a samu maslaha, to Allah zai yi taufiki tsakanin su, zai musu gamdakatar. Kaga Ubangiji sai ya sanya sharadin su samu gamdakatar shine a samu kyakkyawan niyya a tsakanin su. Shi kaga idan aka zauna aka ga abubuwa, wato in ya zamana a tsakanin miji ko shi miji ko matar ko su duka biyun ba wanda ke fatan a samu maslaha, to Allah Ta'ala ma ba zai sa taufiki cikin irin wannan ba. Saboda kaga duk wanda yana nuna maka irin yadda niyya take da girma a cikin sha'anin rayuwa gaba daya, musamman kyautata ta, to ya kyautata niyyar sai ya sa Allah a cikin ransa, to ko meye in ya sa shi a gaba, Allah Ta'ala zai hore masa, Allah Ta'ala zai sauke masa, Allah ya sa mu dace.
Amin. To da fatan mu sauraro, Allah ya ba mu ikon amfani da irin waɗannan nasihohi da ake ji a koda yaushe. Tambaya ta farko wadda ta fito daga Bashir ta ce, malam an ce wai yin zina sau daya yana ruguje ibada shekaru 60, to idan haka ne, idan mutum ya tuba, ta yaya za a dawo masa da ibadar da ta ruguje?
To abinda yake ruguje ibada, abinda yayi mutum yayi na ibada a baya shine ridda, ba zina ba. Mutumin da yayi ridda shine ayyukansa suke rushewa, shi ma idan ya mutu yana kafiri. Man yartadda an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhu, shi wanda ya bar addinin sa kuma ya mutu yana kafiri, to waɗannan su ne ayyukan su suke rushewa, haka Ubangiji Ta'ala ya ce. Saboda haka wanda ya ridda aikin sa ya rushe, idan ya mutu kafiri zai je wa Allah ba shi da komai, duk abin da ya san yayi a baya ma ya rushe. idan ya dawo bai mutu kafiri ba, yayi ridda sai kuma ya dawo, to sai a dawo masa ya tuba, sai kuma Allah ta'ala ya dawo masa da ayyukansa su dawo suna nan. Amma ba zina ba, zina tana cikin kaba'ira, manya-manyan laifuffukan da idan mutum yayi Ubangiji ta'ala zai tanadar, ya tanadar masa azaba ta irin masu wannan laifin. Amma in ya tuba Allah yana yafe masa, wannan kuma zai sa a ce ayyukan da yayi gabanin wannan lalatar da su rushe ba, wannan babu wani hadisin da ya faɗa haka.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, a duk lokacin da na gama haila bayan kwana biyar nakan ga wani farin ruwa yana zubowa bayan kammala bawali har tsawon sati guda, shin yaya ya kamata na yi?
In kai shiga likita, shiga likita don ya baki magani, amma wannan ba shi ne haila ba. Farin ruwa da yake fita ba shi ne haila ba, haila jini ne. Saboda haka wani wata larura ce da likitoci su za su gaya miki me ya kamata ki.
Na, sai tambayar sani ya ce, malam na zo bin jam'i sai na tarar da sahun gaba ya cika, sai ni kadai a baya, sai aka ce dole sai na janyo mutum ɗaya a sahun gaba mun haɗa sahu, in ba haka ba bani da sallah, shin haka ne?
To wai me gaya maka hakan, shi ba sallah ya zo ba? In sallah ya zo ku yi sahun da shi mana. Hadisin da yake cewa idan ka zo ka ga sahu ya cika babu wani sahu sabo sai kai ne zaka fara, to ka ja wani, hadisi ne da bai inganta ba, hadisi ne dhaifun jiddan, ba bai inganta ba. Saboda ka kai kadai ma sahu ne, matukar dai babu wani wanda matukar dai babu wani guri a cikin sahu da zaka shiga na gabanka, to kai da zaka fara wannan kai kanka sahu ne. Saboda haka ba laifi bane kai sallah kai kadai a cikin sahu, ko da har akai karshen sallan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da Anas da mahaifiyarsa ta tana baya, ita kadai su kuma suna jere, kaga su a matsayin sahu, ita ma ita kadai a matsayin sahu, saboda ita kadai ce kuma ba ta zo ta shiga cikin su ba. Saboda haka in mutum ya zo ya samu a sahun gaba ya cika, zai fara sabon sahu ne, shi karan kansa a lokacin shi ne sahu. Saboda haka kowa ya zo da shi zai raba, shi zai raba. Amma magana cewa ka fuzgo wani, wannan bai hadisin bai inganta ba.
Na'am. Sai tambayar Najib Rijiyar Lemo ya ce, shin mutum zai iya auren wadda ba musulma ba, ko da ya san ba za ta amince ta musulunta ba?
To Ubangiji ta'ala ya halatta wa musulmi ya auri ahlul kitabi bisa ga sharadin ta zama kamammiya ce, wato ba wacce take da boyfriend ba, wacce take mai kame kanta ce. Ubangiji ta'ala yana ce, al-yawma uhillu lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وبنجي تعالى يتي أيو أنهل التامكو كايا دا أبوه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ينكم وأن دعكبا وللتافي قبان كودكو نسارة يا أهل التقريك وما ينكمكو يا أهل التقريس. Haka nan mata mu'minai ya halatta ku aura, haka nan matan ahlul kitabi waɗanda aka ba wa littafi a gabanin ku ko da nasara ya halatta ku aura. Amma idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su muhsinina ghayra musafihin, waɗanda suke masu katangaggu ba waɗanda suke mazinata ba, wala muttakhidhi aqdan, ba kuma waɗanda suke da boyfriends ba, suke da abin nan kawaye ko abokai. Saboda haka wacce zaka aura wacce ba musulma ba, dole ne ta zama katangaggiya. In har kana ga sai ka aure ta, dole ne ta zama katangaggiya mai kame kai, amma idan ba haka ba to haramu ne ka aure ta. Wannan musulunci shine abin da ya wata damar da ya bayar ta cewa musulunci kuma ya nuna cewa ka aure mumina shi yafi maka alkhairi, ko da kuwa wacce ba mumina ba za ta baka sha'awa. Zata baka sha'awa wajen kyanta ko kwalliyarta ko iya maganarta ko tana da ilimin zamani ko wani abu. Ka auri wacce take mu'mina ta yadda da Allah da manzonsa yafi. Wala amatun mu'minatun khairu min mushrika, bal ko da ma bai wace amma mu'mina yafi ka auri wacce take ba mu'mina ba, wacce take kuma tana baka sha'awa. Walau ajabatkum, ko da zata baku sha'awa. Saboda haka duk da musulunci ya yaje maka kai wannan auren, to amma ya nuna maka wanda yafi maka alkhairi. Babu shakka uwa ta zama mumina ce saliha, wacce ta san addini kuma take kan addini na kwarai, ta tarbiyanci ƴaƴanka yafi a ce wacce za ta tarbiyanci ƴaƴanka ba addinin ku dai ba. Babu shakka wannan kai ma har haka san wannan fifikon. Ce wannan ta san addinin kwarai, tana kan musulunci kuma tana bin sa sau da kafa, ta zama ita ce uwar ƴaƴanka, ita za ta yi tarbiyar yaranka. Yafi a ce wacce za ta yi tarbiyar yaranka ba addinin ka take ba, bata ma fahimci addinin ka, bata ma yarda da shi ba. Wannan ba za su zama ɗaya ba. Saboda haka koda musulunci ya ba da wannan damar, to amma kuma ya nuna maka abin da ya fi maka alkhairi, shi ne kyakkyawan zaɓi da aka yi maka. Saboda haka idan ka ga wacce ba musulma ba kana so ka aure ta, kuma dama ai ba ce aka yi sai da sharaɗin za ta musulunta. Wannan sharaɗin daman ba Alƙur'ani bai zo da shi ba cewa ka aure ta in za ta musulunta, wannan daman ba sharaɗi. Abin da yake dai sharaɗi shi ne ta zama katangaggiya kamammiya. Wanda wannan shi ne samun wannan shi ne aiki. Ba za a ce babu ba, amma samun wannan shi ne aiki, tunda hatta a cikin musulmin ma yanzu ka ga yadda ake kukawa kafin a samu mace wacce take natsattsiya kamammiya katangaggiya kammalalliya. Sai an yi ta bincike da yawa haka, to bare kuma cikin wanda ba musulmi ba, kaga nan abin sai ya fita barbarewa. Dan dukkan barnan da take cikin musulmi, to tafi yawa a cikin waɗanda ba musulmi ba. Wannan wani abu ne sananne. Duk irin abin da zaka samu a cikin musulmi mara kyau, na rashin dacewa, na rashin na tir da shi, to sai ka same shi a cikin wanda ba musulmi yafi yawa. Wannan wani abu ne da babu wanda ya isa ya ce ba haka yake ba. Waki yana tabbatar da haka. Saboda in har a cikin musulmi ana ga marasa kame kai su suka fi yawa, to babu shakka waɗanda suke cikin wanda ba musulmi su suka fi yawa kuma. Sunan abin ya fi taɓarɓarewa nesa ba kusa ba. Shi yasa za ka ga lokacin Sayyidina Umar yana tsawatarwa game da auro Ahlul Kitabi, domin gudun kada a zo matan musulmi ɗin ga su nan zube sun rasa mazaje, an ji an auro waɗanda ba musulmi ba. Ka bar naka na cikin gida wanda suna buƙatar su ma mazajen aure, kuma an ji ana auro wanda ba musulmi ba, tare da kuma irin abin da ma zai biyo baya, kilan taɓarɓarewar tarbiyya ko rashin samun cikakkiyar tarbiyya ta musulunci ga ƴaƴa. To kaga in akwai wannan, bai kamata a ce an koma ana auren wanda ba musulmi ba, alhalin ga musulmin ana tare da su kuma suna buƙatar mazajen aure ɗin. Amma nan ba zai sa mu ce mun haramta ba, kamar da wasu suke kokarin su yi, su kuma su ce gaba ɗaya haramun ne. Wannan ba gaskiya ba ne, wanda zai ce haramun ne duka haka kawai, ba tare da tantancewa tsakanin matar da bata cika sharaɗin da Allah ya faɗa ba. Kawai ya ce ma duk wani Ahlul Kitabi yanzu haramun ne aurensa, wannan ba gaskiya ba ne.
Na'am. Sai tambayar da take cewa menene ingancin hadisin da ke cewa duk matar da ta sanya turare ta fita idan maza suka ji ƙanshin sa sai ta yi wankan janaba?
Wannan ba hadisi ba ne. Hadisin da ya ce idan mace ta sa turare ta fita mata suka ji ƙanshin ta sai ta yi wankan janaba.
Maza
kai suka ji ƙanshin ta sai ta yi wankan janaba. Wankan janaba ba kawai jin ƙanshin turare ke sa su, dan me mazan ba su yi wankan janaba ba su da suka ji ƙanshin.
Na'am.
Musulunci dai ya hana mace ta sa turare ta fita ta wuce inda maza suke, ta sa turare a cikin gidanta daga ita sai mijinta, wannan ba komai. Amma za ta fita unguwa, ko za ta tafi asibiti, ko za ta shiga kasuwa ta sa turare, wannan ta yi haka ta yi haram, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana.
Na'am. Sai tambayar Ummi Alkurna ta ce menene sunan Sayyidina Abu Bakar na haƙiƙa, kuma me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake masa alkunya da Abu Bakar?
Dan Sayyidina Abubakar Abdullahi ibn Usman shi ne Abu Quhafa ɗin. Abubakar alkunya ce, ba wai Annabi ne masa ita ba, haka dama yake tun kafin ma a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alkunyarsa ce Bakar, wasu ce ana nufin wato garken dabbobi, kamar mutum wanda yake da garken dabbobi, makiyayi ne, yana da arzikin dabbobi, akan ce da shi Abubakar, wato sahibul ghanam al-kathir, wato mutum da yake da dabbobi mai yawa. So ta zama dai alkunyar sai ta zama kamar suna, akwai wanda sunansa yake bacewa ma gaba ɗaya a kasa tuno sunan shi, saboda an dai na faɗa suna sai wannan alkunya ɗin. Kamar za Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, kaga sunansa ya kusan bacewa ma, in banda Abu Salama ɗin ba a ma san shi da wani suna ba sai Abu Salama ɗin. Sunayen sai kaji ana ta saɓani, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, karshe dai wasu ma a ce kawai kuniyat su mu kuniyat hutu kaga Abubakar din wani lokaci kan yi galaba ma ya zama shine kamar suna amma ba wai annabi ne ya masa alkunyar Abubakar din ba haka shi ma yaji ana kiran sa
sai tambayar da take cewa menene sahihancin hadisin da ke cewa ba a saran mumini sau biyu a rami daya
hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين باء سارر مؤمني ترامي ده سو بيو wannan hadisi ne tabbatacce abinda yake nufi mu'mini kamata ya zama mutum ne wanda yake fadake wanda yake kansa a waye ba zai yi abinda zai cutu ba yau kuma gobe sake yin irin wannan kammalallan mu'mini wanda yake aiki da tunaninsa da hankalinsa to kamata idan yayi abu yau ya cutu ko ya gane cewa ya bi wata hanya ya ga cewa ba ta bullewa to gobe kai sake bin wannan sai kuma ya gane cewa wannan abun akwai cutarwa a ciki kada yayi shi akwai ruwaya a cikin sahih Ibn Hibban Zuhri Imam Zuhri Muhammad Ibn Shihab Zuhri ya ci bashin ya masa yawa sai Abdul Malik ibn Marwan daya daga cikin sarakunan zamanin sa sai ya biya masa bashin sai ya biya masa bashin da ya biya masa bashin sai ya ce to kada ka saki cin bashi irin wannan da alama masu bashin sun sako shi a gaba ce to kada ka saki cin bashi irin wannan sai ya ce ya za a yi in kuma yin haka bayan kuwa naji hadisi Sa'id ibn Musayyib ya ruwaito mana daga Abu Huraira shi kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudkul mu'minu min juhrin marratayn ba a saran mu'mini daga rami ɗaya sau biyu wato nayi naga abin yadda ya kasance ya za a kuma in sake to kaga ashe yana nufin duk abin da ka gayi ka gwada shi ka samu matsala a ciki to kaka sake yin irin sa sai ka sake wata dabarar kuma hanyar da kaga cewa hanya ce ba ta bulla to kaka sake binta wannan shine abin da hadisin yake nuna wa
na'am sai tambayar da take cewa malam menene ingancin yin wa'azi a yayin walimar aure
walimar aure shi walima abinda ake cewa walima ta'amul ursi abincin da ake ci dan angwanci dan amarci to ne angwanci ko ta amarci a ci abinci kuma galibi daman shi walima ma ta bangaren namiji ne ba ta bangaren ita mace ba ka'idar walima ma shi namijin ne yake walimar ba ita matar ce take walimar ba saga duk walimar da za a baka ta lokaci a sallarsa ba matar ce take walimar ba munan za ga wani lokaci matan ma sun fi mazan yi da a sunnance walimar ta mazan ce namijin da ya aure shine yake kirawo abokansa a zo a ci abinci ta abinci a watsi to wannan abincin da ake a zo a ci shi ake ce walima da larabci shine walima ta'amul ursi sara kalmar walima ba tana nufin wa'azi ba ba tana nufin a tara mutane a yi musu wa'azi ba ko a yi ta karatu wannan ba shine walima ba wasu dai kawai suka ga cewa to a itin da an taru bara a dan gaya wa mutane Allah bara haka bara a karanta musu wani abu na wa'azi a ji yadda su wa'azi ko a gayyaci malami ya yi wa'azi wasu suka dauka wannan shine har ma wasu suka ce wannan shine walima ba saboda in an yi aure sai a gayyato wani a gayyato shi a tara mutane ba abinda za a basu ko ruwa ba za a basu ba la iyaka a tara su a yi musu wa'azi a watsi sai a ce an yi walima to a gaskiya ba walima a kai ba an yi dai wa'azi amma ba walima ba walima ita ce abincin da za a zo a ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa ya musu walima amma ba mu ji cewa ya tsaya ya yi wa'azi a gurin ba saboda haka walima ba gurin wa'azi ba ne wani lokaci sai ga har ma an maida shi wa'azin ko dai kamar yadda muka faɗa ya zama shi kadai ma za a yi ba ma abincin ko kuma ma za a ka abincin sai ka ga mutane sai sun ji gata wasu sun ki cin komai saboda an gayyace su walima suna zaton za a ka abinci da yafi wanda za su ci a gida don haka sun bar na gida ɗin sun bar cikin su a rarraki sun zo sun zauna ana ta rarraka wa'azi cikin su yana ta juyawa ba abinci wa'azin ma ba za su fahimce shi ba wanda kaga an ɗauke walima daga manufarta don haka abu mai kyau ko walimar da tafi zama walima ta sunna sosai ce walimar da aka gayyaci mutane aka ba su abinci wanda ya sawwaka shi abincin walima ba ce aka yi sai an yi garari ba dan abin da ya sawwaka da ya dan sawwaka shi kenan aka kawo dai aka ce alama dai a yi a taya ango murna a yi masa addu'a shine kawai abin da ake nufi to wannan ita ce ta sunna wacce kuma aka haɗu aka yi ta wa'azi ba ba mutane abinci ba, to wannan ba ai walima ba, ai komai ba, ba ma dace da sunna ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, shin idan kana wajen da ake ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da sau 100, shin kowane ambato sai kai masa salati ko kuwa idan kai sau 1 yayi?
To kai kowane ambato ai yafi, saboda iya yawan salatin ka iya yawan ladan da zaka samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya yi min salati sau 1 Allah zai masa sau 10, man salla alayya wahidatan sallallahu biha alayhi 10. To kaga Annabi ya faɗi ladan kwaya daya in kai Allah zai maka 10. To har kana son ladan nan naka ya ta hawa ya ta raba, kaga ai zaka so duk sanda aka faɗi sunansa, aka faɗi sunansa, to yadda shi mai faɗan zai fi sallallahu alaihi wasallam, kai ma sai ka faɗa da an kira sunansa, tunda maganar wanda aka kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan misali baka furta ba, kai na ɗaya kai na biyu sai baka furta ba, ba dai a ranka akwai wani, ba a cewa kai laifi, daman a ce an ka zo gurin har ka an gama ka tafi baka yi salati. To wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-bakhilu man dhukirtu indahu lam yusalli alayya, marowaci na hakika shine wanda aka ambace ni a gaban sa bai min salati ba. In ka zo majalisi an ambace shi kai salati, ka zo da wannan abin da ake nema, ko da za a sake ambato a lokacin baka yi salatin ba, amma da za ka yi salatin babu shakka za ka fi wanda bai yi ba gaba, wanda shi sau 1 ko sau 2 ko sau 3 kai ya zama dusan da aka ambata shi. Yasa malaman hadisi suka ce sun fi kowa, aka ce sun fi kowa falala, sun fi kowa daraja, sun fi kowa dacewa da morewa da samun kusancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda su suke ta'amuli da hadisansa, su ne koyaushe za su yi tafadar, za su yi tafadarsa suna masa salati, sabanin wanda yake karanta tarihi, wanda yake karanta nahau, ko wanda yake karanta wato mu ce misali yake karanta balaga ko sarhu ko wani abu, wanda yake karanta hadisi tsantsa, shine daga ya kai hadisi ya dawo ya dau wani, to duk sanda ya zo sai ya yi wa Annabi salati. Aga babu shakka wannan yana da daraja da falala sama da wancan da shi bai samu wannan damar ba. Saboda haka in har za ka iya yi sau 100 din, ai wannan kai riba ce a gurinka ba kankanuwa ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, idan mutum yana nafila bai gama ba sai liman ya tada sallah, shin zai katse nafilan ne ya bi liman ko kuwa zai ƙara sata?
Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza uqimatis salatu fala salata illa maktuba, idan aka tsaye da sallah to ba wata sauran sallah kuma sai ta farilla. A wata ruwayar, wala fala salata illa lati uqimat, babu wata sallah sai wannan da aka yi ikama. Wato idan ka fara nafila kai raka'a daya sai aka zo aka fara ikama, ka tabbata cewa liman zai yi tada, zai shiga kabbara, zai kabbara harama, ba ka kai karshen wannan ba, to sai ka katse ka shiga tare da liman. Wannan katsewar da kai ba zai hana ka samu ladan abinda kai niyya ba, da kai niyya yanzu ka yanke ne saboda wancan umarni, wancan doka, to Ubangiji ta'ala zai baka ladan ka cikakke. Man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min, wanda duk ya bar abu dan Allah sai Allah ya bashi madadin sa fiye da wanda ya bari. In kuma ka san cewa misali ka zo zaman tahiya, kana cikin zaman tahiya aka fara iqama, kaga har za ka gama tahiya kai sallama, watakila ba a gama iqama liman ya yi kabbara harama ba, to sai ka gama tahiya kai sallama a yi kabbara harama tare da kai, wannan babu komai. Ibn Hazm shine yake ganin cewa da zarar aka ce kaddamatu salasallar mutum ma ta baci, saboda an ce uqimat, kalmar iqama aka yi amfani da ita, don haka kalmar iqama kuma ita ce kaddamatu sala. To gaskiya wannan akwai zafafawa a ciki, kusan shi kadai ne yake fata da wannan ra'ayin. In an ce uqimatu sala ba wai ana nufin kalmar kaddamatu sala kawai ba, ana nufin tsayar da sallah din, wato liman ya shiga sallah, kamar da Allah ta'ala ke cewa qimus sala, ku tsaye da sallah, ba wai nufin kawai ku yi iqama ku tafi ba, ku shiga ku yi sallar, abinda ake nufi da shi kenan. Saboda haka idza uqimatis sala, an nufi aka shiga sallah da kabbara harama, kaga sallah an shige ta yanzu ana cikin tsayar da ita, to fala salata illa al-maktuba, babu wata sallah sai wannan ta farilla din, don haka da wani ya shagalta kuma da yin wata nafila sai ya bari sai an gama sannan ya ci gaba da nafilfulinsa. Na'am.
Na'am. Sai tambayar Ibrahim Darmanawa ya ce, shin da gaske ne wai shekanu da aljanu suna ganin zukatan mutane?
Alkur'ani yayi magana akan wannan da yake ce karra karanta suratul suratul nas kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. To wanda suke waswasi a cikin zukata, inda daman shedano na aljanu suka fi kai wa hari shine zuciya, su shiga zuciyar mutum su sa masa waswasi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa shedan yana gudu a jikin mutum magudanar jininsa, shedan ya jari fi ibni adam majrad dami, ko ya jari fi ahadikum majrad dami, shedan yana gudana a ɗayanku kamar magudanar jini. Saboda haka yana da damar ya iya yi maka waswasi a cikin zuciya, ba wai ya ga abin da ke cikin zuciya ka, zai maka waswasi, zai zama ya kai wa zuciyar hari ya sa ta taita saki-saki, shine abin da ake nufi. Ba wai ya rika sanin abin da zuciyarka ta kullata ba, a'a, ya rika jefa maka waswasi a cikin zuciya. Wannan shine abin da Al-Qur'ani ya faɗa.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda take cewa, malam, idan aka saki mace da ciki wata uku sai ta yi barinsa da kamar sati daya, to malam, za ta iya yin aure ko sai ta cika idda?
Shikenan, iddarta ta kare, matukar ta yi bari, iddarta ta kare. Abinda Al-Qur'ani ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, masu ciki ajalinsu shine su sauke abin da ke cikinsu, bari ya shiga ciki, idan ta bare abin da yake cikinta shikenan. Saboda ka ta fita daga takaba, in mutuwa ce, in idda ce, ta fita daga idda.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, malam, ina neman ƙarin bayani akan mala'ikun da ke rubuta ayyukan bayi.
Su ne wanda Allah ta'ala yake cewa, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, idh yatalaqqa almutalaqqiyani anil yamin wa anil shimal qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wato, mala'iku biyu, ɗaya a dama ɗaya a hagu, wace ma yalfizu min qawlin, babu wani furici da ɗan adam zai furta, illa ladayhi raqibun atid, face a gaba gare shi akwai mala'ikan da yake raqib, yana sa ido, atid wanda yana nan halarci, to baya rabuwa da shi. Allah ya sifanta su cikin kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, kiraman masu karamci ne, katibina marubuta ne, ya alamuna ma taf'aluna, suna sane da abin da kuke aikatawa. Saboda haka duk wani mutum akwai waɗannan mala'iku da ke tare da shi, ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa, shine anil yamini wa anil shimali qa'id, kowa na zaune ɗaya a dama ɗaya a hagu, yana suna rubuta ayyukan da yayi, duk furicin da yayi ubangiji, da zai ubangiji ya sa su rika rubutawa, kamar da Allah ya ce, wa rusuluna ladayhim yaktubun, wato manzanninmu suna nan gaba gare su suna rubuta duk abin da suke yi. Saboda haka wannan Al-Qur'ani ya faɗa, kuma waɗannan su ne, kowane ɗaya ana kiran shi raqibun atid, ba kamar yadda wasu ke cewa raqibu da atidu ba, ba wai ɗaya raqibu sunan shi ɗaya atidu ba, raqibun atid sifa ce ta kowane ɗaya daga cikinsu, kowane ɗaya daga cikinsu mai sa ido ne, kuma wanda yake halarce ne. Wannan shi ne abin da Al-Qur'ani yake nunawa.
Na'am. Sai tambayar Usman Tayyib daga Facebook yake cewa, shin akwai kafara akan mai kisan ganganci?
Wanda ya kisan ganganci ba kafara a kansa, sai dai kisasi ko diya. Kisasi idan auliya uddami ba su yafe ba, auliya al-maktul wanda aka yi wa kisan ba su yafe ba, ko kuma sun yafe ba da diya, kafara ta wanda ya kisan kuskure ne, shi ne yake kafara.
Na'am. Sai Abdullahi Bala daga Facebook shi ma yake cewa, malam, shin babu laifi idan na yi amfani da kuɗin da aka bani ajiya?
Duk kuɗin da aka ba mun sha faɗa ajiya tana da bambanci da rance. Duk kuɗin da aka baka ajiya, to wannan amana ce aka baka, inda a ce wani abu zai samu kuɗin ba bisa ganganci ba, barawo ko gobara ko wani abu ya cinye kuɗin, ba a ce aka biya. Amma in karanta ya zama rance, ya tashi daga ajiya ya koma alqard, daga lokacin duk abin da ya samu kuɗin sai ka biya. Saboda haka ajiya idan mutum ya yi tasarrufi da ita, ya sarrafa ta, to ta koma rance. Saboda haka duk abin da ya same ta, zai mutum zai biya.
Na'am. Sai ɗan hau kofar wambai shi ma daga Facebook yake cewa, malam, menene hukuncin mai haɗa salloli kamar azahar da la'asar?
To, haɗa salloli akwai inda shari'a ta yadda a haɗa salloli, in anan ya haɗa, inda shari'a ta ba shi damar ya haɗa, babu wani abu. Shari'a ta ba wa matafiyi dama, zai iya haɗa salloli, ya hada azhar da la'asar ko ya hada la'asar da abinan ko ya hada magriba da isha'i ko da ya hada azhar da la'asar a lokacin azhar ko kuma ya jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar yayi su su duka ko ya hada magriba da isha'i a lokacin magriba ne jam'u taqdim ko ya jinkirta magriba a lokacin isha'i sai ya hada su yayi shine jam'u ta'khir wannan shari'a ta ba wa mutafi dama yayi wannan haka nan ga wanda yake da uzuri ko da ba mutafi bane amma kuma akwai haraci wato zai shiga takuruwa zai shiga matsuwa zai shiga kunci ba kankani ba idan yayi kowace a lokacinta to shari'a ta ba shi dama ya hada in ta ba wa matar da take zubar da jinin istihaba wato matar da take zubar da jinin biki ce za ta iya hada azhar da la'asar ko la'asar da abinda magriba da isha'i maimakon duk sallah sai ta ci ta yi alwala to za ta iya hada waɗannan ta yi su a lokaci guda ko misalin ce misali likitoci ne za su shiga tiyata ba za su fito ba sai lokacin wannan sallar da ake ciki ya wuce to za su iya hada su hada azhar da la'asar su a lokacin ce za su shiga tiyata amma sai magruba ce gashi za su shiga yanzu bayan azhar ne amma sai magruba za su fito to za su iya hada azhar da la'asar su kafin nan azhar da la'asar su saboda ba zai yiwu a ce su yanke tiyatar ba su zo su yi sallah don wanda zai jefa shi wanda ake tiyatar cikin hatsari wataƙila ma ba ma zai yiwu ba to irin wannan ana iya abin nan ɗinsu shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallolin azhar da la'asar da magriba da isha'i a madina ba tare da ruwan sama ba tare da tsoro ba abinda abdullahi dan abbas ya ruwaito aka tambayi abdullahi dan abbas me yake nufi da haka sai ya ce arada allahu yuharrija ummatahu yayi haka ne dan kai ya jefa al'umma cikin kunci wannan sai ya nuna ashe duk abin da zai jefa mutane cikin kunci to ya halatta su yi wannan jami'i to idan a cikin irin wannan yanayin ne yayi babu komai in kuma a'a kawai saboda tsabar kasala yana gida aje ana kiran sallah ba zai sallah ba sai dai ya tattara ya hada azhar da la'asar ya dunkule su yayi lokaci daya ko ya hada magriba da isha ya dunkule lokaci daya ba zai yi kowace a lokacinta ba wannan mai laifi ne kuma musulunci bai taɓa karɓa wannan daga wajensa ba.
Na'am. Sai tambayar Muhammad Mukhtar ya ce matar da mijinta ya sake ta tace ya tara da ita shi kuma ya musanta hakan to maganar waye kamata a ɗauka?
Akwai abin da ake cewa dukhuli a shari'anci wato idan miji ya shiga ɗaki da macensa aka kai masa matar sai ya shiga ɗaki su biyu ya rufe ɗaki ba kowa to wannan ana ɗaukan shi a matsayin dukhuli dai har yayi haka da ita sai dai idan shi yana wani gari misali yana Lagos ita kuma an kai ta Kaduna misali kuma bai ya tabbata yana Lagos bai zo ba to wannan ba za a ce a gaskata ta ba anan amma in har ya dawo sun shiga gida ya shiga ɗaki ya rufe ɗaki da ita wannan shine abin da shari'a take dubawa kenan za a yi zina yayi dukhuli a yanzu akwai hanyoyi na zamani wanda za su iya tabbatar da wannan kuskure shi idan aka je aka bincika aka ganta da budurcinta rashin kenan wannan ba za a gaskata ta anan ba don kuma an ga budurcinta ya kau kuma sannan aka samu cewa ya shiga ɗakin ya rufe kenan wannan ya yi dukhuli da ita.
Na'am.
Tunda dukhulin ai ba shiga za a gani ba dole wannan alamun na zahiri su za a yi da su.
Na'am. Tambayar Ibrahim Adam take cewa malam idan mace ta nemi izinin zuwa unguwa a gurin mijinta shin za ta iya biyawa gidansu?
A'a, tunda ba izinin zuwa gidansu ta nema ba, in ta nemi izinin biyawa gidansu shikenan sai ta biya, amma in bata nema ba ta tsaya akan abin da ya bata izini. Idan har zuwa masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da neman izini ya ce kada ku hana matanku zuwa masallaci in sun nemi izini. Kaga ashe ana buƙatar koda masallaci za ta nemi izini, to in har zuwa masallaci sai ta nemi izini kaga babu aula zuwa gidansu ko wani guri. Don haka ba daidai bane ta ce za ta je dubiya makota kuma ta tafi gidansu.
Na'am. Tambayar Awwala Abdullahi yake cewa malam shin kiran sallah wajibi ne?
Fardu kifaya ne, wajibi ne a same shi a cikin al'umma ana kiran sallah. Wato idan aka samu garin da suka ce ba za su yi kiran sallah ba shugaba na musulunci zai yake su ma akan wannan ya tirsasa su sai sun yi kiran sallah. Yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya alama ta a gane cewa wannan garin na musulmi ne. Idan aka shigo aka zo rundunar mayaka ta tsaya bakin gari sai ta je lokacin sallah an kira sallah, to wannan garin na musulmi ne ka kai masa farmaki. Saboda kaga ashe kiran sallah wajibi ne, farali ne kifaya. Idan wasu sun tsaya da shi to ya faɗi da kan wasu, amma ba daidai bane a ce an sarayar da shi. A tarihin musulunci duk masallaci wanda ake salloli rawatib a ciki to akwai ladani da yake kiran sallah. Ba daidai bane a ce ga masallaci ana sallar rawatib sai dai a hada sallah, amma ba ana salloli biyar a ciki amma kuma ba kiran sallah. Wanda ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci dole ne kowace sallah, ba za a ce cewa sallah in an yi ta ba kira sallah ba ta yi ba, a sallah ta yi amma kuma barin kiran sallah din a kiyinsa shi kuma laifi ne. Wanda ya saba wa koyarwa ta Manzo sallallahu alaihi wasallam.
Na'am. To amma sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau na fitoyin rahama. Sai dai kafin mu karkare shirin za mu ƙara karanto muku lambar wayar da za a iya aiko mana da saƙonni kamar yadda aka saba, wato 0805-7928-74 0805-7928-74 ko kuma a shafinmu na yanar gizo wato fatoyinrahama@gmail.com ko kuma a dandalinmu na zumunta wato Facebook. Za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. Naka a madadin shehun malaminmu Dr. Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdulkadir wanda ya sada mu da ku, ni shehu Bala Kabar nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.
Walau anna katabna alayhim an qutulu anfusakum أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.